بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابقي دوات الرجل جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك مكزوى مدينة دبو دايا لدري هدو لأربعين دايا واندي دي شابيو دوات uku shekara ta 2020 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke wannan cibiya ta Mu'azzafatus Salafiyya da ke cikin unguwar Gandun Albasa a cikin birnin Kano. Mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Sulamul Usul ila Ilmul Usul. Littafi ne wallafar babban malami حافظ الحكم رحمه الله تعالى. وانا كما شيني درسنا بقوي اتكو وانا بيتابي من البركة. درسن دي قباتا من يكاراتوني قمدا نوئي نبيو لغتشن نوئيكا قدان واتو نوئي نبيو لغتشن نوئيكا التوحيد واتو شيني التوحيد طلب والكسر. Bayan da malai ya kasa mana nau'o'in tauhidi guda biyu, mun yi guda daya ko duka guda biyun mun yi su. Mun yi tauhidul ma'arifa wal ithbat, wanda ya kunshi tauhidul rububiyya da al asma'u was sifat, sai kuma shi wannan na biyan tauhidul talab wal qasd, wanda shine shi kuma ya kunshi tauhidul ilahiyya wal ibada, wanda sai an hada su gaba daya guda biyun, sannan mutum ya samu cikakken tauhidi kuma za a kira shi musulmi. Inda malam ya kawo mana ainihin wato lafazin kalmar shahada, wanda ya kunshi waɗannan ɓangarori guda biyu na tauhidi, kuma malam ya ce duk wanda ya faɗi wannan kalmar shahada wadda tana kunshe da ɓangarorin guda biyu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wannan kalmar shahada tana takunshi nau'o'in tauhidin duka guda biyu. Duk wanda ya faɗe ta yana mai kudurta ma'anata, kuma ya zama yana mai aiki da abin da take hukuntawa a cikin maganganunsa da ayyukansa, kuma ya mutu yana mai imani, to za a tashe shi ranar tashi, ranar tara mutane, yana kukutacce amintacce. Imani yake cewa amma kafin wannan kalma ta shahada ta zama cikakkiya, akwai sharuɗa guda bakwai, wanda waɗannan sharuɗan an yi ƙaidin kalmar shahada sai ta zama to ta tattare waɗannan sharuɗa, sannan kalmar shahada ta zama cikakkiyar kalmar shahada, wanda ba za ta amfani wanda ya faɗe ta ba in iya burci ya tsaya, ko da ya furta ta to ba zai zama ta amfane shi ba har sai ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai: na farko al-ilm, na biyu al-yaqin, na uku al-qabul, na hudu al-inqiyad, na biyar as-sidqu, لا أينين وتوشيد والإخلاص والمحبة العلم اليقين القبول الانقياد الصدق الإخلاص والمحبة وأنا أقول لك أن الأخوة في المنطقة هي 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 أن الأخوة shi sa sai malam yayin wa fasalin wani irin ilmuwani yace faslun fi ta'rifil ibada wa zikri ba'di alwa'iha wa anna man sarafa minha shay'an li ghayri llahi faqad ashraka yace cewa fasalin da zai yi bayani akan mecece ibada da kuma babu misalan wasu daga cikin nau'o'in ibada sannan kuma duk wanda ya karkatar da akalar wata daga cikin ibado zuwa ga wannan Allah faqad ashraka tabbas yayi shirka Allah madaukakin sarki kuma ya tsare mu daga shirka da kamar yadda muka saba zamu karanta baitocin yanzu insha Allah malai yake cewa bismillahir rahmanir rahim thumma al ibadatu hi yasmun jami'un لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة الخشوع وخشية إنابة الخضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم أديت أوضح المسالك والذبح والنذر وغير ذلك فافهم أديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبه المناهي قال إنك جوا ثم العبادة فالنئت عبادة يسم جامع وتكلم العبادة ونسونان جامع تترو لكل ما يرضى الإله قدكر أبن دزي يرقد أبنجي السامع ميجي وفي الحديث يازو أتكن حديثي مخها الدعاء وتنصر عبادة يتشي الدعاء خوف صورو توكل dogaro kabar raja'u haka ma kwadayi ko kuma ainihin wato arraja sarai wa ragabatu da kwadayi ko kuma kace arraja'u kauna kamar yadda ana fassara shi da haka ma'ana khaufun daga cikin nau'o'in ibada banda addu'a to akwai khaufun tsoro tawakkulun tawakkali dogaro ga Allah kenan kabar raja'u haka ma kauna wa ragabatu da kwadayi ورهبة دصور خشوع دكما عينه وخشوعي معنى أسكن تدكي وخشية دصور إنابة دكما إنابة كما وخضوع دكما رزناوة والاستعاذة دكما نيمان تري والاستعانة دكما نيمان تيمكو ك kaza sigafatun haka ma neman agaji bihi subhana wato da ubangiji sarkakacce wa sabuhu da yanka wan nadru da bakacce wa gairu zalik da wani haka fafham ka fahimci wannan godita Allah ya shirye ka ya shiryar da kai awdahal masaliki wato mafi bayyanar hanyoyi wa sarfu ba'dha li ghayrillah karkatar da wani bangare na ibada li ghayrillahi ga wani Allah shirku wannan shirka ce wa zaka ita ko shirka aqbahul malaiki ita ce mafi muni cikin abubuwan da aka hana mun riga mun fahimci cikin abin da ya gabata ma'anar la ilaha illallah wanda tana nufin huwal ma'luhu alladhi ta'alahu al-qulub dan haka sai zamana nau'o'in ibada shine ma'ana bautar Allah ta hanyar kaunarsa da kaskantar da kai da wato kaunar rahamarsa da kwadayin abin da ke na lada da kuma tsoron hukumar Allah subhanahu wa ta'ala da tawakkali dogara ga Allah madaukakin sarki da faduwa gaba gare shi da neman taimakonsa da fakewa zuwa gare shi da bukatuwa zuwa gare shi to irin waɗannan nau'o'in ibadu baya halatta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne mahalicin komai shi ne ya suranta komai shi yake gudanarwa shi yake sarrafa komai shi ne mafarar halitta kuma zuwa gare shi halitta take komawa shi ne mai rayawa shi ne mai karar da su shi ne mai aikata abin da ya yi nufi da haka shi mai shaida ne akan dukkan komai wanda babu wata mafaka ko wajen tsira daga wajen Allah madaukakin sarki sai zuwa gare shi da haka idan an ce al-abd in ana nufin al-mu'abbad wanda aka bautar to in tana da ma'an ta zo da ma'anar al-mu'abbad sai ya zamanto ma'anarta al-muzallal al-musakhkhar da kana fihi jami'ul makhluqat in an dauke shi da wannan ma'anar sai ga dukkan nau'o'in ababan halitta sun shiga cikin wannan ma'anar min jami'il alamil ulwi was sufli daga dukkan halittu na sama da na ƙasa mai hankali da mara hankali idan kuma ana nufin al-abid ba al-mu'abbad ba to sai zama an kebanci mu'minai da ambato kenan wa in kana aktharul mushrikeena ya'buduna Allah ko da yake mushrikai su ma da yawa suna bautawa Allah kuma suna neman kusanci zuwa gare shi da ibadu masu yawa sai dai yayin bautar tasa da suka hada shi da wani sai zama tocin da sun yi shirka da shi cikin ainihin ubangijintakarsa da bautarsa sai zama aikinsu ya tashi a tutar banza a tutar babu kamar yadda Allah ta'ala ya ce karamadin ishtaddat fihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay kamar wato aikin kafirai kamar wato toka ce iska mai tsananin karfi ta ainihin wato taso akan wannan tokar sai tsaye ta baza ta ta wargaza ta wanda ba mutum ba zai iya ba shi da ikon wani abu na tattara wannan ainihin wato tokar da wannan karfar iska ta riga ta tarwa ta to haka aikin kafirai da mushrikai yake ba shi da wani amfani kamar yadda Allah ta'ala ya ba da wannan misalin a cikin suratul Ibrahim dan haka Allah madaukakin sarki a wani gurin yake cewa ittakhadhu shayatin awliya min dunillah wannan daga cikin matsalar da suka samu sun riki shaydano a matsayin waliyai ababan soyayya ko bayan Allah a wani gurin Allah ta'ala ya ce ittaba'u ma afqada Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum wato sun nemi su fusata Allah madaukakin sarki sun aikata abin da yake fusata Allah sun kuma ainihin wato kin yin abubuwan da za su jawo masu yardar Allah da aka Allah ta'ala ya wargaza ya kuma tarwata ayyukansu wata wallau tabut fa akhrajahum min an-nur ila adh-dhulumat da aka suka dinga jibuntar tabutai wannan suka fitar da su daga haske suka mai da su zuwa ga dufai kuma suka dinga bautawa wa shaytan bayan Allah ta'ala ya musu wasiya cewa kada su bauta masa ya kuma bayyana musu cewa shaytan makiyinsu ne kamar yadda a gurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya bayyana haka amma ta tare da haka suka saba umarnin Allah suka kuma jibinci ainihin wato makiyan Allah suka ƙaryata manzannin Allah da annabawansa
suka yaki ainihin wato rundunar Allah da masoyan Allah suka nufi daukaka kafirci da bunkasa shi da kuma yin raddi da mayar da gaskiya da kin karbata fa aba Allahu azza wa jalla illa an yutimma nura Allah madaukakin sarki shi kuma yayi alƙawarin sai ya cika haskensa sai ya bayyana da addininsa sai ya daukaka kalmarsa sai ya taimaki waliyansa sai ya tabbatar da gaskiya sai kuma ya yanke bayan kafirai kuma sai ya sanya rundunarsa sune masu yin galaba sai kuma ya sanya kyakkyawar akiba ta tabbata ga masu tsoransa kuma babu wata ketare iyaka illa alal zalimin face ga zalimai da haka malam bayan yayi wannan sai ce summal ibada sannan ka sani ita ibada hiya sumul jami'un wani suna ne wanda yake tattarau allati khalaqa Allahu lahal khalq wanda ibadan nan ita ce wanda Allah madaukakin sarki ya halicci halitta dan ita wa akhadha biha alaihim almitha kuma ya rike alkawari akan su game da bautata masa shi kadai ya kuma aika musu manzanni ya saukar da littafai dan wannan ne ma ya halicci duniya da lahira ya halicci aljanna ya halicci wuta duk saboda wannan bautar wa li ajliha khuliqatid dunya wal akhirah wal janna wan nar dan haka wannan ibada wanda saboda ita Allah ta'ala ya halicce ka ya halicce ni ya halicci gaba ɗaya duniya ya halicci lahira ya halicci aljanna ya halicci wuta to ya kamata mu san wace ce wannan al-ibada sai ce hiya sumun jami'un shi ta ibada wani suna ne wanda yake ba abu guda ɗaya bane za a kira shi ibada wani suna ne jami'un da ya tattara abubuwa da yawa li kulli ma yuhibbu ga dukkan wani abu da yuhibbu wa yarda al-ilahu as-sami' wato ga dukkan wani abu da ubangiji madaukakin sarki mai ji ya so kuma ya yarda da shi to wannan abun ya zama ibada cikin maganganu da ayyuka na fili da na boye misalin ayyuka na fili kamar furta kalmar shahada kamar tsaida sallah kamar bada zakka kamar azumin watan ramadan kamar aikin haji kamar jihadi fi sabilillah kamar umarni da kyakkyawa da hana barna kamar taimakon wanda yake cikin damuwa kamar taimakon wanda aka zalunta kamar karantar da mutane alkhairi kamar kiran mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan kaga din a'malu zahira ne sannan akwai ayyuka kuma wanda suke na koye kamar imani da Allah kamar imani da mala'iku da littafai da manzanni da ranar ƙarshe da imani da kaddara mai kyau da mara kyau ko mai daji da mara daji da kuma tsoron Allah da ƙaunar rahamarsa da dogara a gare shi da ainihin wato kwaɗayin ladansa da kuma tsoron ainihin wato hukumarsa da neman taimako a wajensa da ƙauna da ƙiyayya dan shi da jibuntar al'amari da kuma ƙiyayya dan shi da wani haka to kaga duk waɗannan suna cikin ainihin wato fadin ma'anar ibada shi yasa malam yace in aka ce za a yi tarifin ibada ba da wannan ma'anar ba kila sai kaga tarifin yayi tsawo shi yasa sai aka ce hiya sumun jami'un li kulli ma yarda al-ilahu as-sami' shikenan wani suna ne wanda ya tattare dukkan wasu maganganu da ayyuka wanda ubangiji madaukakin sarki ya yarda da su duk wata magana da Allah madaukakin sarki ya yarda da ita duk wani aiki da Allah ta'ala ya yarda da shi ya zama ibada to kuma ba za mu iya sanin cewa magana iri kaza Allah ya yarda da ita yana son ta ba aiki iri kaza Allah ya yarda da shi yana son ta ba sai ta harshen manzanni ta hanyar wahayi da haka ni ba zan iya zuwa da ɗauki wata magana ko wani zikiri ko wani nau'in wani lafazi dinga yin amfani da shi a matsayin ina bautata wa Allah da shi ba zan iya sani ba wannan lafazin da nake amfani da shi Allah yana son sa ko baya son sa ba zan so ɗauki wata ibada wani aiki in dinga yi ba da sunan ina bautata wa Allah madaukakin sarki da shi dan ban sani ba ko Allah baya son irin wannan aiki da haka zan iya sanin abinda Allah yake so ko abinda Allah baya so ne ta hanyar jakada farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kaga kenan ibada dukkanin abinda Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi na maganganu da ayyuka ya shiga cikin ainihin wato fadin ibada wa fil hadith to zai ba mu wasu misalai na ibada sai ce yazo a cikin hadisi mukhu ad-du'a wato tsantsar ibada shine mukh ay khalisuha tsantsar ibada to shine addu'a akwai addu'a kamar yanda yazo a cikin hadisi ko dai hadisin bai inganta ba na addu'a mukul ibada hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga Abi Huraira hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga Anas dan Malik shi ma Imam Tirmidhi ya kawo hadisin addu'a ummul ibada yace hadisi ne gari da aka hadisi ne wanda yake bai inganta ba amma akwai hadisin da suka ce ya inganta addu'a ummul ibada an fahimta amma addu'a ummul ibada sun ce shi hadisi ne wanda yake ta fuskar isnadi bai inganta ba ko da yake ma'anar ta sa haka ne addu'a ita ce tsantsar ibada dan Allah madaukakin sarki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum illal ladina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ta'ala ya ce ku wato ubangijin ku ya ce ku roke ni ku kira ni zan amsa muku lalle waɗannan da suke yin girman kai ga barin bautata za su shiga aljanna za su shiga wutar jahannama suna kaskantatu kaga anan sai ce yastakbiruna 'an 'ibadati bai ya ce ud'uni astajib lakum yastakbiruna an ibadati kaga wannan sai nuna addu'a huwa al-ibada an bayyana jahur to daga cikin misalin da malaika yake khawfu akwai khawf tsoro shi ma yana daga cikin nau'o'in ibada tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fala taqafu wa khafun in kuntum mu'minin wa yake ta tawakkulun sannan da tawakkali shi ma yana daga cikin nau'o'in ibada at-tawakkulu 'ala Allah 'azza wa jalla shine i'timadul qalbi 'alayhi zuciyarka ta zama ta dogara gare shi wasiqatuhu bihi kuma ya zama zuciyarka ta aminta da ubangiji wa annahu kafihi ta gamsu cewa ubangiji yayi sarmata wannan shi yake nufi da tawakkali zuciyarka ta dogara ga ubangiji ta aminta cewa ubangijin nan yayi sarmata to in kana da irin wannan shine tawakkali da haka yana cikin nau'o'in ibada ba wanda ake yi wa wannan a dogara da shi zuciya ta rataye da shi ka dinga ganin ta dinga jin cewa ta gamsu ta kuma wadatu da dukkan ainihin abin da ya zartar a kanta sai ubangiji madaukakin sarki shi yasa shi ma yana cikin nau'o'in ibada da haka Allah ta'ala gurare daban-daban ya yabi masu tawakkali ya ce wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ko daga ciki kuma sai malaike ta kadar raja'u haka ma ar-raja shi ma yana daga cikin nau'o'in ibada Allah madaukakin sarki ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga shi ma ar-raja'u ma'ana kaunar rahamar Allah madaukakin sarki wannan shi ma yana daga cikin al-a'malul batina ayyuka ne na batini kuma Allah ta'ala yana son wannan domin ya yabo masu wannan a cikin ainihin al-Qur'ani sannan sai malaike cewa wa ragabatu da kuma ragaba ragabatun shi ma za ka wasu kalmomin ba ka da wata fassara da za ka ba su da hausa saboda duk kusan da hausa ma'ana da yake ba su ragabatun kwaɗayi wa rahabatun da tsoro khushu'u da kuma khushu'i ko dai ka ce kaskantar da kai to waɗannan su ma kaga duk nau'o'in ibada ne ar-ragabatu bima inda Allah ibada ce ka dinga kwaɗayin abin da ke wajen Allah ne na thawab na lada wannan ita ma ibada ce da aka ga kenan tana komawa ma'ana ar-raja ragabatu da ar-raja kusan duk ma'ana ɗaya ce sai dai a Hausa kawai can ka ce kwaɗayi nan kuma ka ce kauna ya abu ɗaya ne na bada gane war rahabatu mimma inda Allah da kuma tsoron abin da ke wajen Allah min al-iqab na uquba ita ma wannan ma'ana tana komawa kamar ma'ana al-khawf wal khushu al-khawf da ar-rahaba tsoro kenan zaka fassara su ne da tsoro والخشوع شي كما هو التذلل شيني كسكنتر دا كاي لله عز وجل ولا شيني الخشوع دا كان كتاش فسر الخشوع دا كاي كسكنتر دا كاي كما يندا الله مدوكين سكي يا فدا game da iyalan annabi zakariya innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wa khashya al khashya shi ma yana cikin nau'o'in ibada kuma ita ma mutaradifa ce da al khawf yisa an kata yare ka ce alkhawfu tsoro alkhashya fa shi ba zai ka ce tsoro kawai sai dai wasu malaman sun dan yi wa kalmomin wasu ma'anu wato sun dan bambanta su suka ce alkhaw tsoro ne ga magari alkhashya kuma tsoro ne da musamman ma'ana alkhaw shine tsoron da kowa yana shi ga magarin su alkhashya kuma suka ce malamai ne kawai masu alkhashya asaka kawo fadin Allah ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah da ake kira al-khashya to ba masu irin wannan tsoron sai masu ilimi su suke wa Allah tsoron da ake kira al-khashya wayanda ba masu ilimi ba tsoron da suke wa Allah sunansa al-khawf an fahimta yawa al-khashya wannan yana cikin abin da suka bambanta bambancin al-khashya da ainihin wato al-khawf inabatu sai kuma kalmar inaba ita ar-ruju kenan ila Allah ar-ruju ila Allah komawa zuwa ga Allah shine al-inaba shi ma komawa zuwa ga Allah ibada ce an fahimta ma'ana kamar kace fiye tawbatun nasuha tataccen tuba tsarkakakken tuban da babu wato tuban zarar gono to wannan shi ake nufi da tawbatu wato shine al-inaba komawa ka to kan zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu la khudu'un to khudu' shi ma yana cikin nau'in ibada kuma da al-khudu' shi ma za ka ga shine wa huwa al-khushu' shine al-khushu' wa da al-khushu' da al-khudu' da at-tadhallul sun ce ma'ana su daya an fahimta wal-isti'adha shi ma yana cikin nau'in ibada iya ba misalan waɗannan a matsayin misalan ibada wal-isti'ana da neman taimako shi ma talabul a'udu min Allah ta'ala neman taimako zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shi ma yana cikin nau'in ibada wa kaza istighafatun bihi subhana haka ainihin wato neman dauki neman agaji neman tanyo daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma yana daga cikin nau'in ibada wa hiya talabul gaud minhu ta'ala wato istighafa shine neman agajin Allah ta'ala min jalabi khairin najawu wal alkhairi da kake so yazo ya same ka au dafi sharrin ko tunkude wani sharri da ya dubo ka yake so ya same ka to sai ka nemi agajin Allah cikin wannan alheri gashi nan Allah ta'ala ya kawo mashi ko wannan sharrin Allah ta'ala ya ije maka shi to wannan shi ake nufi da al-istighafa ko malai ya ci gaba da bamu misalan nau'o'in ibada sai ce wa zabu da yanka shi ma yana cikin nau'o'in ibada yankan hadaya yankan layya yankan suna da muke yi da kuma yanka na yau da kullum wanda ake yi idan ainin a yanka bahimatul an'am a ci a yi miya da sauransu wayannan duk yankan da ake yi da sunan Allah madaukakin sarki shi ma nau'i ne na ibada Allah ta'ala ya ce fasalli li rabbika wanhar da kuma fadin Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wan nazar da alwashi ko ba kace wannan shi ma yana cikin nau'o'in ibada kamar yadda Allah ta'ala ce summal yaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ta haditha ai hadithin da Aisha ce cewa man nazara an yudi Allah falyudihu duk wanda yayi alwashin zai bi Allah to yabi shi wa man nazara an ya'si Allah wanda kudiye alqawli yayi alwashin zai saba wa Allah fala ya'si ka da ya saba masa wa ghairi zalika da wannan haka na daga cikin kibadu wadanda suke na fili da na koye kamar irin su tasbihi kamar irin su tahmidi kamar irin su tahlili kamar irin su takbiri kamar karatun alqurani kamar tadabburin alqurani kamar karanta da alqurani kamar koyan alqurani kamar sauran azkar wadanda shari'a ta shar'anta kamar kaunar Allah da manzansa da mu'minai da kuma so dan Allah da kidan Allah da kuma ainihin wato wannan haka daga cikin nau'o'in ibada wannan dukkanin su misalai ne wadanda suna cikin wancan ismul jami wanda an fahimta to shi yasa kaga wannan duk lokaci ka bar kila ne ya misalan da zamu yi tai sai mu yi ta karatun har lokaci ya kare ko ba kare maganar ibada ba cikin misalan ibada shi yasa kawai yan mazi ya ba mu su a dunkule kawai nan ya dan ba mu kadan daga cikin misalan da zamu gane mecece ibada amma ba wai dan yana so ya kawo mana dukkan abin da ya shafi ibada ba yana so da ya ga ma tarihin ibada ismul jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda shi kenan to sai ba mu wannan misala na fata an gane to irin waɗannan ibadun da muka karanta wayannan misalan da malam ya kawo mana na ainihin wato ibada to sai yake cewa karkatar da akalar wani abu daga cikin su to babban matsala ce ka dauki wani abu cikin abubuwan da muka bada misalan su a yanzu ka yi wa wani Allah ko ka hada Allah da wani a cikin su to wannan shi ake nufi da shirka shi sai yake wa sarfi ba'dha ligairillah karkatar da akalar wani abu daga cikin waɗannan misalan na ibada da wasu su da aka gaya mana ga wani Allah shirkun wannan shi ake nufi da shirka wa zaka ita ku shirka aqbahul manahi ita ce mafi muni cikin ainihin wato abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana kamar yadda a cikin wurare daban-daban Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Ko wannan iya wannan gabar a cikin baitukan da muka karanta su ne suke mana bayani game da mecece ibada. Yanzu zai shiga da mu wata gaba ta karkasuwar shirka zuwa gida biyu, kamar yadda tauhidi ya kasu zuwa gida biyu. Ni a nan zai mun fasari, zai ce fasalun fi bayani ziddu tauhid wa huwa shirk wa kaunuhu yanqasimu ila qismai akbar wa asghar wa bayani kulli minhuma. Ma'ana ga wani fasalin shi kuma, wannan fasalin zai yi bayani game da ziddu tauhid, kishiyar tauhidi. Menene kishiyar tauhidi? Yace huwa shirk, ita ce shirka. Wa kaunuhu yanqasimu ila qismai, kasantuwa ita kuma shirka ta kasu kashi biyu, akbar wa asghar, akwai babbar shirka akwai karamar shirka. Wa bayani kullin minhuma, kuma a cikin wannan fasalin za mu ji bayanin kowacce daga cikin su, wacce ce babbar shirka, wacce ce kuma ainihin wato karamar shirka. Sai mu koma cikin abiyat din mu, ko وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ فَالشِّرْكُ الْأَكْبَرُ بِهِ خُلُودُ النَّارِ إِذْ لَا يُغْفَرُ وَهُوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع الشر او عند اي غرض لا يقدر عليه الا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزع والثاني شرك الأصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار bala yake cewa shirku nau'ani, shirka nau'i biyu ce. Wa shirkun akbar, akwai shirka babba. Bihi khuludun nari, da ita wannan babbar shirkan ne bawa yake dawwama a cikin wuta. If domin ita irin wannan shirkan babba la yughfaru, in mutum ya mutu yana yinta ba a gafarta ta. Wacce ce babbar shirka? Sai malai ce wa huwa ittikhadul abdi, shine riƙar bawa ghairillahi wani Allah niddan kishiya, ko kuma ka ce wa huwa ittikhadul abdi niddan ghairallah, shine bawa yariki kishiya kuma bayan Allah. Bihi musawiyan, yana mai ko kuma mai kokarin daidaita shi da Ubangiji. Mudahi, ko mai kokarin kamanta shi da Allah. Ya qasiduhu, wanda zai dinga nufar wannan bawan inda nuzulil durri, lokacin da wata cuta ta saukar masa, lokacin da ya samu kansa cikin damuwa ko cikin matsala, sai ya zama maimakon ya nufi Allah sai yake nufar wannan. Lijalbi khairin, wajen jawo wani amfani. Au li dab'i sharri, ko wajen tunkuɗe wani sharri. Au inda ayyi garbin, ko yayin dukkan wata buƙata. la ya kadiru alaihi, irin bukatar da babu mai iko akan wannan bukatar, illal malikul muqtadiru, sai mamallaki mai cikakken iko. Ma'ajalihi, tare da sanyawarsa lidhalikal madu'ubi ga wannan da yake kira din, awul mu'azzani, ko wannan wanda yake girmamawar, awul marjuwi, ko wannan wanda yake kaunar wani abu a gare shi, fil ghaibi sultanan, ya sanya shi ya zama to yana da wani iko fil ghaibi, a cikin ghaibu, bihi, wanda da wannan ghaibun ya tsali'u, yana tsinkaye ala zamiri akan zuciyar man ilaihi yabza'u, wanda ya wato ya bazamo ko ya wato shine wanda man ilaihi yabza'u, wanda ya bazamo zuwa gare shi. Wa tsani, nau'i na biyu na shirka, shirkul asgaru, ita ce karamar shirka. Wa huwa riya, ita ce riya. Fassarahu bihi khitamul anbiya, wanda cikamakin annabawa ya fassara karamar shirka bihi da ita riya din. Wa minhu, daga cikin karamar shirka, ikhsamun, yin rantsuwa bi ghairil bari, ba da sunan Allah ba ko sifarsa. Kama ata, kamar yadda bayani ya zo fi muhkamil akhbari, cikin ingantattun labarai. Waɗannan su ne abiyat din da ainihin wato malai kawo mana wajen ƙoƙarin karkasa mana shirka zuwa babbar shirka da kuma ainihin wato ƙaramar shirka. Ya ce wa shirku naw'ani, ita dai shirkan nan nau'i biyu ce. Fa shirkun akbaru, akwai ainihin wato shirka wanda take babba, yunafi tauhid, wanda ita wannan shirka tana kore tauhidi ne bil kulliya gaba ɗayansa, ba ta rage komai, ita wannan babbar shirka. Sannan wa yukhriju sahibahu min al-islam, tana fitar da sahibahu, ma'abocin yinta, min al-islam, daga cikin musulunci gaba ɗaya, fitar da mutum take gaba ki ɗaya daga cikin musulunci. Ita shirkar da take wato a shirkar da take me yinta yake kafirta guda biyu ce, shirkun fil ilahiyya da kuma shirkun fil rububiyya. Waɗannan nau'o'in shirkokin guda biyu gaba ɗaya suke fitar da mutum daga musulunci. Amma shirku fil ilahiyya, shirka game da ubangijintaka, fa huwa an yaj'ala lillahi nidda, shine mutum ya sanya wa Allah kishiya. Ay masalan fi ibadati, ya sanya wa Allah wani tabka a cikin ibadarsa, au muhabbati, ya zama yanda yake bauta Allah yana bauta wa wani abu, yanda yake kaunar Allah haka yake kaunar wani Allah, yanda yake tsoron Allah haka yake tsoron wani Allah, ma akwai wani wanda yake masa tsoro irin tsoron da yake wa Allah, yanda yake kaunar wani wata falala ta Allah ko wata rahama ta Allah, to akwai wani mahaluki da shi ma yana masa irin wannan kaunar, yanda yake komawa zuwa ga Allah haka yake komawa zuwa ga wancan. To fa hadha huwa shirkul ladhi la yaghfiru Allahu illa bi tawbati min, wannan irin shirkar da Allah ba ya ce ba zai gafarta ta ba, sai in mutum ya tuba kan ya mutu yana yin. Amma matukar mutum ya mutu yana irin wannan shirkar, kana tsoron wani mahaluci kamar irin tsoron da kake wa Allah, kana kaunar wani abun halitta kamar yadda kake kaunar Allah, a to akwai matsala. Kana bautar wani abun halitta irin yadda kake bautar Allah, wannan shirka ce mai girma, wanda Allah madaukakin sarkin an mutu ana yin, ya ce ba zai gafarta ba. Nau'i na biyu shine shirkun fil rububiyya. Fa inna ar-rabba, kamar yadda muka karanta, ubangiji huwal malikul mudabbirul mu'ti al-mani' ad-dar an-nafi', ubangiji ta'ala shine mai cikakken mulki, shine mai gudanarwa, shine mai bayarwa, shine mai hanawa, shine mai cutarwa, shine mai amfanarwa. Al-khafidu, shine mai kaskantarwa. Ar-ratu, shine mai daukakawa. Al-mu'izzu, shine mai buwayar da kai ka zama ka buwaya. Al-mudillu, shine kuma mai wulakantarwa, yanzu ya kaskanta da mutum kowa yana ganin za a kaskance. Wanda ya shaida cewa annal mu'ti aw al mani' aw al dar aw al nafi' aw al mu'iz aw al mudill ghaira faqad asharaka bi rububiyyati, da aka duk wanda yake jin ai wane ne mai daukatawa, in ya daga ka kano wane ne mai saukewa mai kaskantarwa, in ya sauke ka ko ya kaskantar da kai ka kaskantu, wane shine mai bayarwa in ya hana ka ka shiga uku, wane shine mai hanawa in ba shi ya baka ba to ba mai iya baka. To duk wanda ya dauki kere-keren wannan aikin ko irin wanda aƙida ya jingina zuwa ga wani Allah, ya yi wa Allah shirka fi rububiyya. Faqad asharaka fi rububiyyati, ya yi shirka da rububiyyar Allah subhanahu wa ta'ala. To irin wannan shirkar ita ce wadda mai yadda yake dawwama a cikin wuta abadan har abada, domin la yughfaru ba a gafarta irin wannan shirka amma yanda Allah ta'ala cikin suratul nisa yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah ta'ala ce baya gafara ga duk wanda ya shirka da shi irin wannan shirka da muka gama bayani cewa yanzu amma yana gafara ga abin da yake bai kai wannan kokoko ba bayan wannan ga wanda ya ga dama duk wanda ya shirka da Allah hakika ya kirkire zulubi mai girma a kansa wa shirku a'zamu dhanbin da aka shirka ita ce mafi girman zulubi ko sai Allah bihi da aka saba wa Allah da ita dan haka ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin ba zai gafarta ba kuma yace babu mafi bata sama da wanda ya aikata shirka kuma lalle wanda ya mutu yana shirka zai dawoma a cikin wuta har abada ba shi da mataimaki ba shi da wani masoyi ba shi da wani mai ceto mai nema masa alfarma da zai nemi alfarma da za a taurare shi babu kuma lalle ko da mutum ya tsaya tsawon rayuwarsa dare da rana yana bautawa wa Allah idan ya kuskura daidai da sakar daya yayi wa Allah irin wannan shirkar kuma ya mutu akan haka to aikinsa ya tashi daga aiki Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu malai ce huwa shirku alladhi taqaddama dhikruhu fil matan ittikhadul abd ghayra Allah shine bawa ya riki wani Allah ko annabi ne ko wani wali ne ko mala'ika ne ko wani kabari ne ko wani aljani ne ko wata bishiya ce ko wani dutse ne ko wata dabba ce ko wuta ko rana ko wata ko tauraro ko wani haka duk abin da mutum ya riga ya yi masa irin wancan abin da muka ambata kuma bayan Allah ya rike shi niddan ya zama kishiya ne dunillahi kuma bayan Allah musawiyan bihi yana mai daidaita shi da Allah yuhibbuhu yana kaunar wannan abun ka hubbillah kamar irin kaunar Allah da yake wa Allah wayakhafuhu wayakhshahu ka khashyatillah yana tsoron wannan abun kamar irin tsoron da yake wa Allah wayatba'uhu ala ghairi mardatillah kuma yana yi wa wannan abun biyayya ba tare da yardar Allah ba wayuti'uhu fi ma'siyatillah kuma yana yi wa wannan abun biyayya cikin sabawa Allah wayushriku fi ibadatillah kuma yana shirkanta shi da shi a cikin bautar Allah mudahi bihi Allah yana mai kamanta shi da Allah wannan ce shirka mafi girman da Allah ta'ala ya ce mai ita zai dawoma cikin wuta har abada Allah kiyaye ya qasiduhu inda nuzul ad-dur shi wannan din wanda ba Allah ba sai zama mutum yana nufarsa maimakon ya nufi Allah sai ya nufe shi inda nuzul ad-dur lokacin da wani abu ya saukar masa nan abu mara dadi lijalbi khairin ya tafi wajen wannan dan ya jawo masa wani alheri da ya rasa aw li daf'i sharri ko tunkuɗe masa wani sharri da yake cikin sa ko kuma ya zama yana da wata bukata shine aw indahu ay aw inda ayi gardin ko lokacin da yake da kowace irin bukata maimakon ya nufi Allah madaukakin sarki kuma irin bukatar da la yaqdiru alaihi babu mai ikon biyan irin wannan bukatar illa al-malikul muqtadir sai ubangiji wanda yake al-malik mai mulki al-muqtadir mai cikakken iko shi kadai zai iya yin wannan abun amma sai ka bar shi zai ka kama wani Allah shirka ta tabbata Allah ya kiyaye ma ja'alihi lidhalika al-madhuwi tare da sanyawar shi wannan bawan shine ma'ajalihi shi wannan bawan da yake bautawa wannan Allah tare da sanya wannan wanda yake kira din awul mu'azzab ko wannan da yake girmamawar awul marjuwi ko wannan wanda yake kaunar wato mala'ika ne annabi ne wali ne wani da cikin kabari ne bishiya ce dutse ne tauraro ne ko aljani fil gaibi sultana ya kudurta cewa wannan mutum yana da iko cikin abin da ya shafi sanin gaibi an fahimta sanin gaibu ala zamirin akan wani abu da ke cikin zuciyarsa shi wannan bawa wanda ilaihi yabzau wanda yake zaburowa duk lokacin da ya shiga cikin matsi ko ya shiga cikin tsanani yake zaburowa ilaihi zuwa ga shi wannan almadhuwin almu'azzam al-awl marjuwi to wannan duk gaba din shirka ta tabbata ga mai aikata irin wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa tsani shirkun asgar wa huwa riya sai kuma nau'i na biyu na shirka ita ce karamar shirka wadda ita ce riya fassarahu bihi khitabul anbiya wanda wato cikamakin annabawa ya fassara da cewa asgaru shirk ko kuma ashirkul asgar ita ce riya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisin da imamu Muhammad ya rawaito inna akhawakum ma akhafu alaikum ashirkul asgar ita ce abinda na fi ji muku tsoro ita ce karamar shirka قالوا suka ce ya rasulullah wa man shirkul asghar wacce ce karaman shirka ya mai ke Allah qala ar-riya yace ita ce riya da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara riya da ainihin wato karaman shirka da aka ita ma shirka ce wanda take karama ba ta fitar da mutum daga musulunci amma kuma tana yi wa imanin mutum illa tana wa imanin mutum tabo da gibi da aka dole ne mutum ya zama to duk abin da zaka yi kai shi dan Allah kadai kar ka yi shi dan wani abin halitta suka ce wal farqu baina hadha ar-riya alladhi huwa an-nifaq al-akbar wa baina ar-riya alladhi sammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam shirkan asghar khafiyan huwa hadith al-a'malu bin-niyyat wa huwa ma rawahu shaykhan ala umar radiyallahu anhu hadithin innama al-a'malu bin-niyyat yana nuna maka cewa lallai dukkan abin da ka aikata ko da bauta ce zuwa ga Allah Allah ta'ala zai karba idan kai da niyyar dan shi idan shi kai sai Allah ta'ala ya karba to sai malai ya cigaba da bamu misalan ainihin wato shirka karama sai ce wa minhu daga cikin karamar shirka ikisamun bi ghairil bari yin rantsuwa ba da ubangiji ba sai dai ka rantse da Allah wallahi billahi tallahi ko rabbul ka'aba wa rabbu muhammad wa rabbi ibrahim wa rabbi musa ko wa rabbi kana yi rantsuwa da wanda ko ka rantse da sunayen Allah ko sifofinsa malamai sun ce da yayi amma ba za ka rantse da annabi ba za ka rantse da ka'aba ba ba za ka ce na rantse da ka'aba ba na rantse da manzon Allah aka ji a jin akwai masu irin wannan wasu irin wannan rantsuwa ko yawa to in ka mai can waje da in ka kwata kila za ka iya samu masu rantsuwa da rawanin sarkin musulmi ko ko kuma mutum ya ce ya rantse da shehu usman dan bodiyo a fahimta to ba a yin rantsuwa da wani Allah irin su ainihin wato rantsuwa da binta yar ma'aikin Allah da can za ka ji irin wannan hada rantsuwa da binta yar ma'aikin Allah sai duk ana yin irin wannan rantsuwa da irin su to alqur'ani tunda shi alqur'ani kaga sufa ce cikin sufofin Allah to za ka iya rantsuwa da alqur'ani malamai sun ce za a iya rantsuwa da alqur'ani a fahimta amma ka'aba sai dai ka ce wa rabbil ka'aba ka iya yin rantsuwa da ubangijin ka'aba ina fata an gane ko wa rabbi muhammad wannan ba zai yi amma ba za ka iya cewa ba za ka ce alƙawarin kwata ba ko ire-iren wannan wannan da ba maguzanci ne ko to sai ma da yake cewa wa minhu daga cikin karamar shirka al-ikhtisamu bi ghairil bari yin rantsuwa ba da sunan ubangiji ba kamar a tafi mukammal akhbari kamar yadda ya zo cikin ainihin wato ingantaccen hadisai kamar hadisin nan na Umar dan Khattab hadithin sahih wanda yazo cikin sahih al-bukhari hadithin abdullahi da umar da yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski umar yana cikin wata tawaga ana tafiya ya ji shi yana rantsuwa da iyayensa sai yace ala inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut yace Allah ya hana ku irin wannan rantsuwa in za ku yi rantsuwa ku dinga rantsuwa da iyayenku sai dai duk wanda zai rantsuwa ko ya rantse da Allah ko kuma ya ci to sai malai ya ci gaba da bayanin kuma abubuwan da ko dai su kai mutum zuwa ga shirka ko su kusanta shi zuwa ga shirka shi yasa sai ce waɗannan al'amura da za a ambata maka suna da alaka da mafi yawancinsu zuwa ga shirka ce karama sai dai idan bawa ya dogara akan irin waɗannan bi haifi ya fiko biha inda ya amince da su wa yudhifu an-naf'a wad-darr ilay kuma ya zamanto yana jingina amfanarwa da cutarwa zuwa ga waɗannan abubuwan da za a ambata to kada zalika shirkan akbar ai ne wayannan abubuwan da za a lissafa suna cikin abinda malamai suke kawo su a karamar shirka amma idan mutum ya ba su wani tasiri yana ganin wannan abubuwan suna amfanarwa suna cutarwa to ta zama babbar shirka wal iyazu billah shine yake so ya karanta mana cikin ainihin wato baitukan da suke kasa to nan ni ma sai sake mun babi sai fasali ka sai fasulun fi bayani umurin yaf'aluha al'amma يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها وهل تجوز التمائم فعلى الشيخ وانا فصلين لديه بياني أكان وسؤال أمرا ده ما في يوم متاني سنة ينزو كما ده تشيئ أقوى أن الشركة ينزو ده تشيئ أقوى كما أبوه أن سنة قصر كمسين نزو هذا الشركة da kuma bayanin wace irin ruqya ce shari'a ta bada dama a yi da ake cewa ruqya ba ruqya sannan wace irin ruqya ce shari'a ta hana a yi sannan shin laya ta halatta shine wa hal tajuzu tama'im shin mutum zai iya yin amfani da laya ba za mu ci a cikin waɗannan a cikin wannan ainihin wato fasali ne ko bari mu karanta baitukan duk da an ce lokaci ya saura ya minti biyar bari mu ga ko baiti biyu ko uku ku karanta cikin da lokacin nan ko ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو عيون الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق ومن يثق دون ده يدع يأمنت بودعتي ودع كنت وانا أبني دعك جاوش حكي ساموش أشكي روا kuma sai a rata yawa yawo a wuyansa saboda kambun baka ina ba dan gani sun ce shine wada'a abu ne wanda kamar wani cikin ma'adanai ne cikin ruwa dan an tsamo shi sai a dan huda shi sai a sa masa zare sai a rata yawa yawo to wuri kaga wuri a cikin ruwa yake tsamo shi ko yawa za a iya ce masa wuri kware ko shine wada'a ومن يثق بودعه دو wanda ya yadda ya aminta bi wada'atin da wuri aw nabin ko hakuri an fahimta ina a bada tasiri ga wani hakurin wata dabba misali a ce ai shi ma yana maganin bayu ko yana maganin ainihin wato baki ko da irin waɗannan da ana yin wannan ko aw halaqati ko wani kamar kambu haka shine halaka wanda a kewaye shi haka au halaqatin ko kamar kambu au a ayunin di'abi ko idan kura idanun kura ila a ayunin di'ab idanun kura a ce ai ita kura wato ko aljani ta kurawa ido baya iya guduwa har tuta daga cin masa ta kama shi da aka idanta yana da wani irin sinadari to tunda aljanin ma shi karan kansa in ta kura masa ido ta yi masa arwa baya iya zuwa ko ina to in ta mutu sai a samu idanun nata sai a yi laya da shi ko a yi abin nan sai a rataya musamman wuyan yara saboda maganin baki ko maganin kambun baka da sauran duk abin da ake ba au khaydin ko wani kyalle shi khaydin wani kyalle ne amma kamar sun ma ne haka ana yawanci kamar yadda za mu karanta yawanci suna karanta alamnar shari'a ne alamnar shari'a akwai kaulatan kamar guda ko takwas ko tara a cikin alamnar shari'a duk inda aka zo wajen kaf din sai a daure in ana karanta alamnar shari'a laka sai a daura wannan sunma sadarak ka din shi ma sai a sake daurewa kulli za a yi wajen guda kamar takwas ko tara mun banbanta ba a cikin kafin kaulatan da ya zo a cikin alamnar shari'a to ya rata yawa yawo shi ne kai illa ba kamata ku jin wannan ba ko au udwin ko wani kashi minan nusuri da za a sa shi a cikin zare a tsara shi a zare haka sai a samu wani kashin wata dabba ko kashin wani abu sai a ce yana maganin mayu ko yana magani ɗari ɗaya babu an fahimta sai a ce a sawa yaro a wuya au watrin ko tsirkiya irin wanda ake sawa a kwari da baka an fahimta wannan zaran to in ya tsinke ko aka abin nan shi ma suna canfa shi suna bashi wani tasiri in aka same shi ma aka hada shi da abin nan aka rataya shi ma yana yi au turbatin kuburi ko kuma kasar kaburbura ce a ɗebo kasar kabari kaza ko ciyawa kan kabari iri kaza ko abin nan a zo a hada laya ko kambu tana maganin sagau ko maganin baduhu ko maganin bindiga ko maganin kaza ko maganin kaza ko maganin kambun baka li ayyi amrin ka'inin ta'allaka li ayyi amrin ga kowane irin al'amari ne kambun baka ne mayu ne a sagau ne a baduhu ne kowane irin al'amari ne ka'inin koma wani iri ne ta allaka da mutum ya rataye waɗannan abubuwan ko ya rataye wada'a ko nabi ko halakatin ko ayyunin zi'a ko khaydin ko udwin ko watirin ko turbatul umuri mutum ya sanya wannan ya rataye shi wakkala Allahu ila ma allaka sai Allah madaukakin sarki ya jingina shi zuwa ga abin da ya rataya da shi ya bashi kariya ya kare shi da kambun bakar ya kare shi daga maganin daga mayu ya kare shi daga kaza sai Allah ta'ala ya cire tallafinsa ya janye taimakonsa da gudunmawarsa da agajinsa a kan wannan wanda ya sa wannan layar sai a bashi da wannan layar ko wannan kambun ko wannan karhu ɗin ko dukkan abin da mutum ya rataya to insha Allah sai mu tsaya a nan darasi na gaba sai mu tsora da kan wannan sai mu tsora insha Allah.